This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da ma Dalol FM. Sannan muna nan kodayaushe a kan internet wato a voahausa.com. Masauri, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na ranar 14 ga watan Agustan shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahabu Aliyu Imam a cikin shirinmu wanda ke zuwa muku a zagaye na uku a wannan rana. Da farko ga kanin labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka yana Havana inda ya jagoranci bikin makala tutar Amurka a ofishin jakadancin Amurkan da aka sake budewa bayan shekaru 54 daga hulɗar jakadanci tsakanin ƙasashen biyu. Amurkan kuma ta ce za ta binciki rahotanni da suke cewa mayakan ƙungiyar ISIS sun yi amfani da makamai masu guba kan mayakan sa-kayin Kurdawa a Iraq a farkon wannan mako. A China, hukumomin ƙasa suna ci gaba da gudanar da bincike kan musabbabin wasu manyan fashe-fashe da suka auku ranar Laraba a wani wurin adana kayayyaki a birnin Tianjin.
To, a Najeriya kuwa masana harkar tsaro na ci gaba da tsokaci game da wa'adin watanni uku da shugaban ƙasar Muhammadu Buhari bai manyan hafsoshin sojin ƙasar na su kawo ƙarshen ƙungiyar Boko Haram.
Ni da na ji labarin ma gaskiya sai na ɗan yi mamaki saboda itamar ya tsawaita.
Za ku ji dalilinsa. Sannan a ci gaba da kawo muku jirin rahotanni dangane da matakan da jihohin kogin Benue ya ratsa ta cikinsu ke ɗauka. Bayan da hukumomin Kamaru suka sanar da shirin buɗe dam ɗin Lago, za ku ji ƙarin matakan da jihar Benue ta ɗauka. Sannan kamar kowace Juma'a, Bello Habib Galadanci na tafe da shirin Musulunci. Amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yana birnin Havana inda ya jagoranci bikin makala tutar Amurka a ofishin jakadancin Amurkan da aka sake budewa a wani mataki da ke sake jaddada ingantuwar dangantaka tsakanin ƙasashen biyu bayan katsewar hulɗar jakadanci shekaru 54 da suka wuce. A cikin jawabinsa, Mr. Kerry ya ce hakika wannan rana ce da ba za a manta da ita ba a tarihi, ranar da za a kawar da tsoffin shingaye a duba sabbin hanyoyin ci gaban dangantaka. Sakataren harkokin wajen na Amurka ya lura cewa shi ne sakataren harkokin wajen Amurka na farko da zai ziyarci Cuba tun shekara ta 1945. Kerry ya ce ji yake kamar yana gida a ofishin jakadancin Amurka a Cuba. Ya ce bikin da ake yi yau Juma'a ya biyo bayan matakan bajintar da shugaba Barack Obama da takwaran aikinsa na Cuba Raul Castro suka sake ɗauka na sake maido da hulɗar jakadanci da aka katse a tsakiyar gabar zaman doya da manja tsakanin Amurka da tsohuwar tarayyar Soviet. Kamin sakataren Kerry ya gabatar jawabinsa sai da aka karrama tsoffin sojojin kundumbalan Amurka su uku da suka manyanta waɗanda su ne suka sauke tutar Amurka cikin watan Janairu 1961 lokacin da aka rufe ofishin jakadancin. An zaɓe su su sake halartar bikin sake makala tutar a yau ɗin nan, cikin wanda suka raka Mr. Kerry har da wakilan Majalisar Dokokin Amurka da kuma manyan jami'an harkokin diplomasiyya.
To, Amurka ta ce za ta binciki rahotannin da suke cewa mayakan ISIS sun yi amfani da makamai masu guba kan mayakan sa-kai na Kurdawa a Iraki a farkon wannan mako, kamar yadda jami'an ƙasar Jamus suka yi bayani. Ma'aikatar tsaron Jamus, wacce take horas da mayakan sa-kai na Kurdawa da ake kira Peshmerga, ta ce kamar mayakan sa-kan 60 ne suka samu irin raunuka da suka kamaci waɗanda aka kai wa hari da makamai masu guba a fafatawar da suke yi da mayakan ISIS ranar Laraban nan da ta shige. Kakakin Majalisar Tsaro ta Amurka a fadar White House, Alastair Baske, ya faɗa jiya Alhamis cewa hukumomi a nan Washington suna neman ƙarin bayani kan harin. Mana ya ce muna ci gaba da ɗaukan wannan matakan dukkan sauran zarge-zarge da ake yi na amfani da makamai masu guba da muhimmancin gaske, in ji Alastair kenan. Haka ita ma jakajiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, Samantha Power, ta ce Amurka tana bincike kan waɗannan zargi. Wasu jami'an Amurka sun ce ta yi ƙungiyar ta ISIS ce ta ƙaddamar da wannan hari, kamar yadda jaridar Wall Street Journal ta buga labarin cewa wani jami'in Amurka da baya so a bayyana sunansa ya ce hukumomin Amurka suna da ƙwaƙƙwarar hujja cewa gubar da aka yi amfani da ita ana kiranta mustard gas ta Turanci kenan, da suke zargin mayakan sa kan sun samo ta ne daga Siriya, sai dai jami'in bai bayar da wani ƙarin bayani kan hakan ba.
A China ko kasar Sin, hukumomin kasar suna ci gaba da gudanar da bincike kan musabbabin wasu manyan fashe-fashe guda biyu a wani wurin adana kayayyaki a birnin Tianjin mai tashar jiragen ruwa. Yayin da ake ci gaba da fargabar, ya Allah sai ta yi, akwai wasu sinadarai masu hadari kusa da inda fashewar ta auku. Har zuwa yau Juma'a akwai wuta tana ci a wurin da fashe-fashen suka auku, al'amarin da ya auku a daren Laraba a cikin wasu store-store inda ake adana sinadarai masu hadari a unguwar da galibi masana'antu ne suke wurin a birnin da ke arewa maso gabashin kasar. Jami'an kasar suka ce adadin waɗanda suka halaka sakamakon fashe-fashen ya haura zuwa 56, ciki har da ƴan kwana-kwana 21. Akwai fiye da mutane 700 waɗanda ake yi wa jinya a asibiti, 33 daga cikinsu suna cikin wani mawuyacin hali. Ba a san ko mutane nawa ne, ba a san inda suke ba har yanzu, kuma akwai fargabar cewa yawan waɗanda suka halakan zai iya ƙaruwa. Kamfanin dillancin labarai na Xinhua ya ce an tura wata tawagar sojoji da suka kware ta fuskar nukiliya da sinadarai, haɗe da jami'ai daga reshen ofishin hukumar hana yaduwar makaman atomic a Beijing, zuwa wannan yanki.
To, ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, Koriya ta Arewa tana musanta zargin cewa ita ce ta dasa na kiyoyi waɗanda suka tashi har suka raunata sojojin Koriya ta Kudu su biyu cikin makon jiya, lamarin da ya ƙara zaman ɗarɗar ta fuskar soji tsakanin makwabtan ƙasashen biyu. A cikin sanarwar da ta bayar a yau Juma'a, majalisar tsaro ta ƙasar ta ce hauka ne a yi ma zaton Pyongyang za ta tura sojoji tsallake kan iyaka domin su dasa na kiyoyi. Sanarwar ta ci gaba da cewa nakiyoyinta tana amfani da su ne domin kariya. Ta ƙara da cewa idan Koriya ta Arewa tana son ta kaiwa Koriya ta Kudu hari, da za mu yi amfani da makamai masu ƙarfi. Wani bincike na haɗin gwiwa da Amurka da Koriya ta Kudu suka gudanar sun zargi sojojin Koriya ta Arewa da tsallakowa ba bisa ƙa'ida ba cikin Koriya ta Kudun. Cikin yankin tudun na tsira suka dasa nakiyoyin. Ɗaya daga cikin sojojin ya rasa duka ƙafafunsa, ɗayan kuma ya rasa ƙafa ɗaya. Ranar 4 ga wannan watan ne nakiyoyin suka tashi. Koriya ta Kudu ta kira lamarin da cewa wannan baki ɗaya ya keta shirin kawo ƙarshen yaƙi tsakanin ƙasashen biyu da aka yi a shekarar 1953.
Jiya Alhamis, wata kotun soja a Pakistan wacce ta gudanar da zamanta cikin sirri ta yanke wa wasu mutane 6 hukuncin kisa bayan da ta same su da hannu a wani harin da Taliban ta kai bara kan wata makarantar da sojoji suke tafiyar da ita, sai kashe yara ƴan makaranta 134 a birnin Peshawar. Mutanen farar hula ne sun amsa laifinsu cewa sun taimaka a ƙyan bindigar da suka kai harin cikin watan Disamba, kamar dai yadda takardar bayanin da sojojin suka fitar. Sanarwar ta ce waɗanda aka yanke wa hukunci an yi musu adalci a shari'ar, inda aka mutunta dukkan sharuɗan shari'a tare da samar musu da lauka ba su kariya, in ji sanarwar. Sanarwar ta kuma ƙara da cewa babban hafsan hafsoshin ƙasar ya amince da hukuncin, kuma mutanen suna da damar ɗaukaka ƙara. A baya-bayan nan dai, kotun kolin ƙasar ta yanke hukuncin cewa waɗannan kotunan soja da suke zama cikin sirri ayyukansu bai saba a doka ba, kuma suna iya yankewa farar hula hukuncin kisa. A halin da ake ci kuma, an saki wani mutum ɗan shekaru 63 da haihuwa nan Amurka wanda kusan rabin shekarunsa yana fursuna. Jiya Alhamis ne aka sake shi bayan da aka samu sabbin shaida ta jigidar halitta da aka fi sani da DNA da Turanci, suka nuna cewa sai ta yi ba shi da hannu a kisan wata yarinya 'yar shekaru 50 da shekaru 15 da haihuwa.
To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tabarun fara da Najeriya, inda masana harkar tsaro ke ci gaba da tsokaci game da wa'adin watanni uku da shugaban kasar Muhammadu Buhari bai wa manyan hafsoshin sojin kasar da suka kawo ƙarshen matsalar tsaro, musamman ma ta Boko Haram da ta addabi kasar. Captain Abdullahi Bakoji Adamu mai ritaya ya yi mana tsokaci kan wannan wa'adi da shugaban ya ɗiba.
Wannan lamarin ai ba wani abin mamaki ba ne, Lalo, saboda abu ne wanda ni da na ji labarin ma gaskiya sai na ɗan yi mamaki, saboda it's like kamar ya tsawaita. Sai dai ina ga wata ƙillar shi mai tausayi ne, mai son rangwame a jama'a, bai son wahalar da su sojoji da kuma sauran al'umma.
Wato, kana tunanin kamar wata ukun ya yi tsawo kenan?
Ya yi tsawo ƙwarai da gaske, ya yi tsawo. Saboda wasu dalilai da zan iya baka a yanzu, a lokacin da muke Sierra Leone, lokacin General Abbasu ke mulki, sai ce ya kira shi task force commandant ɗinmu, wani ana ce masa Brigadier General Mitiki Maxwell Kobe, lokacin yana Colonel. yana kiran sai ga maka sai ya bashi 24 hours sojojin Najeriya su kama kasar Freetown
wato sau'i 24 kenan
sau'i 24 su kama cikin Freetown a kori shugaban kasar nan da yayin wannan tawaye kuma zaka sha mamaki in ka duba record din ku zaka gani a wannan lokacin cikin wannan lokacin aka kama saboda ran talata yace sannan ran laraba sai gashi mun kama gidan shugaban kasa kuma wannan lokacin abin da zai kawo mamaki shine mu asalin troops din sojojin Najeriya muna tsallakin ruwa wanda sai mun tsallaka da helicopter kaga helicopter ba zai dauka manyan makamai ba saboda haka da me kake tsammani muka shiga cikin garin Freetown da kananan makamai ne wannan da ake cewa mai jigida ana ce mata GPMG sai wannan normal AK-47 da kowa ya sani sai wancan FN rifle din
ba ka tunani kaman wata kila ganin cewa in ka kwatanta da yanayin da misalin da ka bayar wancan kaga kun san inda za ku je ku kama wannan kuma yaki ne na sunkuru wanda ba a san inda waɗannan mutane suke ba take mai baka ganin mabanci kenan da yasa aka tsabaita wannan yaki
wancan ma Mahmud Yalalo yaki ne na sunkuru wancan ma domin ne ai cikin garin wata kasa ce fa misali dan na ce maka Freetown kasa ce ta wasu wanda kamar ni din nan da nake magana da kai a yanzu ko na san duka lungulungun ta ne ban da ilimin gaibin da zan iya gane cewar hashin dan tawaye ya makale akan wancan benin a dan tawaye ya makale akan wancan bishiyar ba sai iya ganewa ba haka ne kaga zaka iya kiran su ke shi ba kamar yakin sunkuru
to ya kake kallon batun da shugaban kasar Chadi wato Idris Deby ke cewa kada Najeriya ta haute wurin wato sasanta da kungiyar Boko Haram ne
eh wallahi ni na yarda da shi ni ma gaskiya ina da wannan tsarin a cikin zuciyata
kana kamar abu ne kana kamar an dauko hanyar shawo karshen wannan matsala kenan yasa yake ganin akwai ba bukata sai an hawo wani teburin tattaunawa
eh shi ban san manufarsa ba gaskiya amma ni misali manufata anan na cewa kar a hawo teburin tattaunawa shine misali wannan abu ne fa wanda mutanen nan har ga Allah suka cutar da al'umma da kasa baki daya na tsawon shekaru suna cutar da mutane saboda haka ni nake kamar cewa idan har aka ce ai sulhu to gaskiya an cutar da al'umma saboda haka ni ana wara'ayin a gani na bai da wata ma'ana yin wannan sulhu
wai ka dake dun mutuwa mai ban tsado sai soja kun dake dun mutuwa mai ban tsado sai soja dun wata fitina ita ta mu sai soja dun wata ligima ita ta mu sai soja wai ku inda arna aka ko aka gayya ta kare amma a hana ko ta lalace soja
kuma da Allah kafin wannan waka kun ji Captain Abdullahi Bakoji Adamu ne mai ritaya mana tsokaci kan batun wa'adin da aka bawa manyan hafsoshin sojojin Najeriya to daga batun tsaro sai ne kiyaye aukuwar bala'in ambaliyar ruwa a Najeriya inda a ci gaba da kawo muku da jirin rahotannin dangane da matakan da jihohi ke dauka da wato kogin Benue ya ratsa ta cikin su bayan da kuma mun Kamaru suka sanar da shirin bude madatsar ruwan Lagdo Zainab Babaji ta aika mana da wannan rahoto da za ku ji
Biyo bayan gargadi da hukumar agajin gaggawa ta kasa nema ta bayar wa al'ummomin da ke zaune a gefen kogin Benue bisa hasashen ambaliyar ruwa daga tafkin Lagdo a Kamaru hukumomi sun fara daukan matakan kaucewa rasa rayuka da dukiyoyi a cewar jami'in nema mai kula da shiyar arewa ta tsakiya Abdulsalam Muhammad tuni suka fara fadakar da jama'a da su kaucewa bakin kogin na Benue
fashin da aka nuna ya nuna sojojin jihohi 11 musamman jihohin da suke daga bakin gaban kogin Benue da Niger abin da ya kama daga Sokoto zuwa su Taraba zuwa Benue zuwa kogi da kuma Anambra duk jihohin nan da suke bakin gaban ruwa so akasari su ne dai abin zai shafa kuma wayannan duk kauyuka da suke bakin gaban tekun nan duk muna ta musu fadakarwa kada su yi kuskura su yi noma ko su ta da wani gini ko su yi shuka ko dai wani abu dai na yau da kullun a gaban ruwan nan saboda idan aka sako ruwa daga kogin Lagdo daga Kamaru dukkan wanda suke da gidaje da suke zaune a ciki a gaban wannan kogin inda hali su nemi guri inda yan uwansu suke ko dangi ko abokai su bar wannan gurin su koma cikin gari zuwa karshen shekaran nan na dai kenan sannan na biyu musunta kada su sake su bari sai ruwa ya kawo sosai sosai sannan su ce za su yi so gaskiya karfin ruwan zai iya tafiya da mutum Allah ya kiyaye sannan na uku manoma in ba su riga sun yi noma ba a gaban ruwan nan kada ma su fara saboda haka kuma masu zuba shara a magudanan ruwa su daina.
Abdul Salam Muhammad kenan jami'in NEMA mai kula da shiyar arewa ta tsakiya. Shi ma sakataren hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Benue Boniface Ogebe yace tuni suka fara fadakarwa a radio da harsuna daban-daban don fadawa al'ummomin da ke kananan hukumomin da lamarin ka iya shafa da su tashi.
Gwamnati yana so ya nima wurare ne za mutane nan su tashi wurare nan gara a nima musu wadansu wurare wurin da in ruwa nan ta zo ba zai kai wurin ba. Ruwan da ya wuce nan kwana uku da ya wuce nan ma a cikin makauti din nan. Akwai wuraren da ruwan nan ya bari barna bana na kirki ba ne. Wuraren da ruwan nan zai shafi local government din su ne. Agatu local government, Well West, Makudi local government, Kuma local government, Buruku local government, Katsina ala local government, Tahande logo local government.
2012 da abin ya faru ni na je Benue tun kafin abin ya faru har lokacin da aka samu wannan ambaliya din. Sannan kuma har lokacin da naje mutane suna nan a cikin gidansu don da kwale-kwale waɗansu ake kwasan su ana fitar da su daga gidajensu. A wannan karon za ku tabbatar cewa an kwashe mutane kafin ma ruwan nan ya zo?
Abinda muna yin kira akwai abinci da waɗansu abubuwan da dawala da wajen mutanen da suka aka tara su wurare da suka taru da mu kai abinci na kala-kala mu kai waɗansu abubuwan na gine-ginen da za su yi da su waɗannan abinan za mu kuma mu gaya ma NEMA don sun gaya mana wai mu ja mu gani in dan akwai da ba mu da shi a nuna musu.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To madalla a gai da ke Zainab. To dangane da wannan lamari na bude dam din na Lagdo dake Kamaru da zai kurara zuwa kogin Benue, barista Abdullahi Danwanka wani masanin shari'a a Nigeria ya ce babu wata doka ta ƙasa da ƙasa da ta amince ayi haka sai dai akan yi yarjejeniya kamar yadda Nigeria da Kamaru suka yi.
Babu wani abin da ake illa dai an yarjejeniya ta kawance wacce a turanci ake kira memorandum of understanding tsakanin gwamnatin Najeriya da gwamnatin Kamaru. Kuma wannan yarjejeniya abubuwa kusan uku sai magana a kai. Abubuwan kuma su ne an umarci za a umarci duka waɗanda za su iya shafuwa da wannan matsala in an buɗe wannan dam da su bar garuruwan da suke ko kuma su matsa kusa da gurin nan kai in an buɗe ruwan su samu wannan matsala. Don kuma hali ya kama mu a ɗauke su a canza musu gurare ko garuruwa za a yi haka. Sannan kuma za a inganta harkokin yaɗa labarai da sadarwa tsakanin ita gwamnatin Najeriya da gwamnatin Kamaru. Kuma in bukata ta kama za a ƙara wani ƙawance na musamman tsakanin ƙwararru na ƙasashen guda biyu don shawo kan wannan matsala. Tun daga lokacin wannan ƙawance kuma za a ƙulla har kama da yau babu wani abin da zai za a kan wannan magana.
Kamar za a iya cewa kenan kamar ta wanke kanta tunda ta sanar da buɗe wannan dam da za ta yi saboda haka ya rage ne ga hukumomin Najeriya su ɗauki matakan da ya kamata?
A ce ta wanke kanta ba a ce ta wanke kanta ba. Domin tunda a wancan karo da aka samu matsala da aka buɗe dam, su kansu ƙasar Kamarun ruwa da ambaliyar ruwa ta yi musu ɓarna. Don aƙalla kamar da shi kwamishinan harkokin ruwa ɗin da muka mashi Mr. David Atangana Kwana ya ce aƙalla akwai mutane kusan 40,000 da suka rasa gidajensu ko gonakin sakamakon wannan ambaliyar ruwa. Da haka tun da gwamnatin Kamaru ta san abin nan akwai illa, ina ga ba da sanarwar za ta buɗe kaɗai da ya wadatar a ce wai ta wanke kanta ga tun da zai cutar da su mu kuma zai cutar da mu. Ina sha'awar haka ko ya dace da su.
To amma a shirin da aka yi ai sun amince an amince ɓangarorin biyu da cewa za su sanar kamar yadda kai bayani a baya.
To duk da haka gaskiya akwai buƙata ta musamman daga ɓangaren gwamnatin Najeriya a ɗauki mataki na gaggawa kafin gwamnatin kamar ta buɗe wannan dam don ko dai a sake ƙulla sabuwar yarjejeniya ko kuma a duba waccan ta farko a ga wani gyara za a mata don a hana buɗe wannan ruwa ko gwamnatin kamarin a cikin yarjejeniya ɗin a sa ta ɗauki matakin da ko da ta buɗe mu ba zai cutar da mu ba. Lallai akwai wannan buƙata mu a ɓangaren.
kamar da labari sa Abdullahi dan wanka kenan kuka saurara wani masanin shari'a a Najeriya. To yayin da ake ta shirye-shiryen zabe a Jamhuriyar Niger ko wadannan irin matakai kungiyoyin fararen hula ke dauka na ganin an yi zabe cikin lumana kuma mai sanin hanci.
Muna kawo walkawa gudunmuwa ta horo na cewa da mu kwatanta musu da abinda dokoki suka nuna domin mu muna son komai za a yi a Jamhuriyar Niger a iya cewa kowa ya hoke gaskiya.
To sai a biyo mu a shirin mu na dare domin jin cikakken hira amma kafin nan yanzu agogona cewa wato karfe 4 ne da minti 20 a Jamhuriyar Niger din wato 11 kenan da minti 20 a nan Washington DC sashin Hausa na murya Amurka kuke sauraro.
Musulunci tushen rayuwa.
Allahu ya rahamanu.
Ina makomar aqidar Shehu Usman Dan Fodio a yammacin Afirka. Za ku ji a shirin mu na yau.
Ko mai uba bai zo ba. Kazar da bata da nono.
Jama'a assalamu alaikum. Har yanzu mun nazarta a yammacin Afirka na kiraren cewa aqidin Shehu Usman Dan Fodio na nan da rai. Bari mu kika ku ga wakilin murya Amurka a birnin tare Najeriya Abuja. Nasra da Melhikaya.
Yan kungiyar ƴan uwa musulmi da kan gudanar da wannan taro duk shekara na karfafa aqidar Shehu Dan Fodio da suke ganin mutane da dama sun kauce mata ko da ma a tsohuwar daular Sokoto. Sai dai shugaban shirye taron Dr. Abdullahi Dalladi na Jami'ar Ahmadu Bello na da ra'ayin ayyukan Shehun musamman ma ta bangaren ilimi na ci gaba da wanzuwa.
Karanta zo Shehu hab duniya ta nade tana da tasiri a koma ina ba a jami'a ba ko ina a kasuwa a jami'a ofisoshi ko da dole tana da tasiri.
Ina ma da shugabannin demokradiya da sarakunan gargajiya za su raya wasu daga cikin aqidojin Dan Fodio. Shine jigon zantawa da dan kungiyar ƴan uwa musulmin Abuja Buhari Bello na Jami'ar Abuja.
An yi wani sarki a Zaria lokacin Usman Dan Fodio su lokacin sarakuna ne na addini ba wanda muke da bayani yanzu. Zaka ga ya daura igiya ne a kafan shi. Ka gane saboda duk wanda yake da wani damuwa in yazo bakin garka in bakin igiyan yana waje shi kuma yana ciki da kaja zaka ga ya santo akwai wani mai damuwa sai ya fito ya ji meye matsalolinka da sauransu so kaga irin shugabanni da ake da kenan amma an zo an samu targanta da sauransu da mutane suna dokan shugabanci kaman wani fifitawa ne wani daraja ne duk abubuwan da demokradiya ta ce take so ta fahimtar mu mutane addinan nan gaba daya sun fahimtar da mutane in kai maganan zalunci ne in kai maganan kwato ma dan adam incin kanshi ne zaka ga in ka duba cikin addinin musulunci shi addinin musuluncin kanshi ma Allah ubangiji da kanshi ma yana cewa shi adali ne.
Taron da bisa jagorancin Ibrahim Elzazzaki ya gudana cikin tsatsauran matakin tsaro daga yan agajin nan na Horas da kan sanya bakaken kaya kai kace suna koyi ne da yan sandan asiri SSS. Shehu Dan Fodio da ya kafa daula da ba da tutoci 12 da ke da sarakunan yanka hubbarin sana Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Nasiru Adamu Alhikaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaishe ka Nasiru. Wannan shiri na musulunci tushen rayuwa yana zuwa ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Kamarala a gaida Bello yanzu kuma ga Ibrahim Jarmai da wasu daga cikin ra'ayoyin da ku aika mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito ne daga Ukasha Abdulsalam Koko jihar Kebbi Najeriya wanda ce to manyan hafsoshin sojan Najeriya sai ku zage damtse wurin ganin cewa kun fatattaki ƴan kungiyar Boko Haram kamar yadda shugaba Buhari ya umarce ku. Da ƙarshe muna roƙon Allah ya ba ku nasara akan mayakan Boko Haram. Hakika wannan matakin da rundunar sojin sama Najeriya ta dauka na ƙara tura jiragen yaki a yankin Arewa maso gabas abin ayaba ne da fatan Allah ya ba su ikon kakkabe wannan annoba ta Boko Haram daga Sade Saidu Daura. Assalamu alaikum BOA Hausa. Hakika umarnin da shugaba Buhari ya baiwa rundunar sojin kasar na saka kawo ƙarshen yan ta'adda cikin watanni uku yayi daidai. Kuma mu muna fatan Allah ya sa hakan ya tabbata. Sai dai kuma sojoji su kiyaye domin wani lokacin gaskiya suna wuce gona da iri. Da ƙarshe muna musu fatan Allah ya ba su nasara a cikin wannan aiki nasu, amin. Sako daga Prince Hassan Abubakar a Jamhuriyar Kamaru. Allah ya sa kiran da rundunar sojin Najeriya ta yi wa wasu al'umar jihohi uku na Borno, Goza da Kondiga da Bama ya kai ga kunnuwansu. Sako daga Usaina matar Alhaji Umar Foreba Gashuwa da Aisha Usaini dan guta karasuwa. Hakika matakin da ƴan hamayya ke a jihar Kano dangane da gyaran gidan mataimakin gwamna na zunzurutun kuɗi naira miliyan 180 yayi daidai, don kuwa wannan albazaranci ne da dukiyar al'umma. Sako daga Sani Muhammad Chindu, unguwar Karufin Madaki a Bauchin Tarayyar Najeriya. Sai kuma sakon Malam Ya'u Adamu Bulkacuwa wanda ya ce, "Salamu alaikum BOA Hausa. Gaskiya kwamitin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nada don su taya shi yaƙi da cin hanci da rashawa da su yi aiki cikin tsoron Allah ba tare da san zuciya ba." Da ƙarshe sai sakon Yusuf Muhammad Gagarawa, ƙaramar hukumar Gagarawa jihar Jigawan Najeriya, wanda ya ce, "Salamu alaikum BOA Hausa. Don Allah ku gaya hukumar Alhazai da masu ruwa da tsaki akan abin da ya shafi aikin hajji a jihar Filato. Ya kamata su maidawa maniyyata aikin hajjin shekarar da ta gabata kuɗaɗensu, tunda Allah bai ba su samun damar zuwa soke farallin su ba."
Madalla gai da kai Jarmai, yanzu ga sahabi ya dawo da labarai a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yana birnin Havana na Cuba, inda yake jagorancin bikin makala tutar Amurka a ofishin jakadancinta da aka sake budewa a wani mataki da yake sake jaddada ingantuwar dangantaka tsakanin kasashen biyu bayan katsewar hulɗar jakadanci shekaru 54 da suka wuce. A cikin jawabin sa, Mr. Kerry ya ce, "Hakika wannan rana ce da ba za a manta ta ba a tarihi, ranar da za a kawar da tsoffin shingaye a duba sabbin hanyoyin ci gaban dangantaka." Sakataren harkokin wajen na Amurka ya lura cewa shine sakataren harkokin wajen Amurka na farko da zai ziyarci Cuba tun 1945. Amurka ta ce za ta binciki rahotanni da suke cewa mayakan kungiyar ISIS sun yi amfani da makamai masu guba kan mayakan sa kai na Kurdawa a Iraki a farkon wannan mako, kamar yadda jami'an kasar Jamus suka yi bayani. Ma'aikatar tsaron ta Jamus, wacce take horar da mayakan sa kai na Kurdawa da ake kira Peshmerga, ta ce kamar mayakan sa kan 60 ne suka sami irin raunuka da suka kamaci waɗanda aka kai wa hari da makamai masu guba a fafatawar da suka yi da mayakan ISIS din a Laraban nan da ta shige. Kakakin Majalisar Tsaro ta Amurka Fadar Wara Alistair Bake ya faɗa jiya Alhamis cewa hukumomi a nan Washington suna neman ƙarin bayani kan waɗannan hare-hare. A China, hukumomin ƙasar suna ci gaba da gudanar da bincike kan musabbabin wasu manyan fashe-fashe guda biyu a wani wurin adana kayayyaki a birnin Tianjin mai tashar jiragen ruwa. Yayin da ake ci gaba da fargabar, ya Allah sai ta yi, akwai wasu sinadarai masu hadari a kusa da inda fashewar ta auku. Har zuwa yau Juma'a akwai wuta tana ci a wurin da fashe-fashen suka auku, al'amarin da ya auku a daren Laraba cikin wasu store-store inda ake adana sinadarai masu hadarin gaske a unguwar da galibin masana'antun ne suke wurin a birnin da ke arewa maso gabashin kasar.
Tumar da la'a gai da kai sahabu, masu sauraro duka abin da ya suka kenan a cikin shirin namu na yanzu, amma kada ku nisa domin ga Jamila da Sarfilu sun shigo da shirin yau da gobe. Yanzu a madadin sahabu Aliyu Imam da wanda ya bada umarni, wato Daniel, sai injinin Mr. Valerich Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya, daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.